sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sharuwa lafiya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da radio amfani shin asalin mutumin wani gari ne kuma yaya batun iyali shin da me al'ummar jamhuriyar Niger za su fitunawa da shi masu tambaya kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Jifa da Madu Gambo Kairi da Masak assalamu alaikum biyoyi Hausa dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare mu Bukar. Idan masu tambayar Kwamrad Kaka Mai Yidi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Jifa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare. Ga ansar da wakilinmu a Maradi Mansur Sani ya samo daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban radio amfani a Maradi Bula Maligari wanda yake
Alai Mansur an aihi Alhaji Gare mu Bukar ranan 2 ga watan 2 na shekara 1959 a garin Mene Surwa Alhaji Gare mu Bukar dan kabilan Babbarbare ne ake cewa don Alhaji Gare mu Bukar Babbarbare mutum ne na kasar Mene Surwa kuma dan gidan sarauta ne na Mene Surwa Alhaji Gare mu Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6 ya cikin yara guda 6 babban namiji ne sauran karnan shi ɗan mata ne
bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami dami yayi kafin girma har ya zama fitaccen mutum
Alhaji Gare mu Bukar dai a takaice yayi lakwal na ɗan jarida don ku shi jarida karanta shi yayi bayan shi yayi karatu diya na karin ilimi sahu sahu kuma ya zo manto mutum ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1999 shi ne ke sahun gaban yan jaridar Niger wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Niger dan da duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma ba yayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasawa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiya ma a kasan nan
a wani irin matsayiyar kaku a bangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu
Alhaji Gare mu Bukar a bangaren siyasa ya zama konsaye na gunduma Mene Surwa ya zama deputy national na kasar Mene Surwa banda dan majalisar dokoki kenan Alhaji Gare mu Bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma Mene Surwa kuma banda wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Mene Surwa kan kanshi wanda ake cewa konsaye bancin haka Alhaji Gare mu Bukar ya zama shugaba na radio na gwamnati bangaren Tamagaram da Doso
a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa fesin kafuwar gidan radio amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu
ka san na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda an ba shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki bane baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida saboda ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka tana da tsoro ko amma kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zauna mutum ne wanda a tsaye yake komin datin abu in gaskiya ne zai a yi shi kuma Alhaji Gare mu duk siyasar da yayi a cikin rediyon shi baka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma yayi siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake yi bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan dan saboda mutane su ji menene ko me ke kasancewa
da ina da ina radio amfani ta da tiri a kasar Niger ta dalilin Garima Bukar ya kafa ta kuma ni za a iya cewa koda yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Niger za su kalla su tuna Garima
kasan lokacin da aka fara girka amfani a cikin Niger musamman mata maradi wannan shekara 1999 aka bude ta kafin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyon nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jahar da aka zo aka girka ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jahohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da television da yawa wanda program nan yame ne duk duniya da duk kasa ake yin shi shi duri in yazo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma Alhaji Grim mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abun nashi ne amma shi zai tambaye ka kai wane in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ai wani abu zai ce kai wane ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya yi shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Grim wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa nashi ne lalle Alhaji Garema Bukar ya bar mu yanzu abun sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne
to menene al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a tun me za su kallo su ce lalle Garema ya yi wani abu a Niger
ai Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kasu ai menene ya kiyasa da ya bude ma ɗan jarida ai wannan butali ne aka bude ma ɗan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama radata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yi tunda ya san wata ranar ba zai kwana a gidansu ba
wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar ne
kusan in na faɗi kaka ce dan mai gidana ne Alhaji Garema Bukar a ɗan jarida mai zaman kanshi a Niger ba ai kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ai kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi lada
sai kuma tambaya kan tarihin Lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan Malam Yusuf Bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar kwanan baya
Frederick John Entwistle Lugard an rufe shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yake amma shi mutumin Ingila ne sannan ta ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda tsede ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India Alene kuma ya haifi Lullugar a 22 ga watan Janairu shekara 1858. Sannan shi Lugard yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka taso su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara 1901 zuwa shekara 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara 1907 zuwa shekara 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara 1914 zuwa shekara 1919 an kawo shi arewacin Nigeria daga shekara 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ne kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na daya daga cikin manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zama commissioner babba na kasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906 sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Dantley the God wanda ne da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya da yana da kyau a fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta 1914 akwai alaka mai karfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin Najeriya ta fuskar kasuwanci sannan daidai da jihadin Shehu Danfodiyo sai da ya kai wurin kafa daular Ilorin saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai hada arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba ne Najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayinta na ƙasa guda amma wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya ta tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Elsie Lugard
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni Haile Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.